Masu sauraro, sashen Hausa na murya Amurka aka lalubo akan mitoci 1622 da kuma 25 daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. Abin yau mai dake jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Nijar sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Zalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau 6 ga watan Maris din shekarar 2017, Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a rediyo wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Wani babban jami'in hafsin sojin Najeriya ya ce bam da rundunar soji ta kai a sassan ƴan gudun hijira a arewa maso gabashin kasar, da ya sanadiyan kashe mutane 236 ya faru ne bisa kuskure a fannin gudanar da tattara bayanai. Sannan Koriya ta Arewa kuma ta harba makamai masu linzami guda 4 a yau Litini da safe. Daraktan hukumar binciken cikin gida a nan Amurka ya ce ya umarci ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta yi watsi da ikirari da shugaba Donald Trump yake yi cewa Obama ya yi masa kutse.
To, a jamhuriyar Nijar ko wasu 'yan bindiga ne suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke yankin Tilaberi, inda suka halaka mutane 5.
Ba shiwa a ce an yi kawo hari, ba a yi mako guda ba, an kawo dokar ta ɓace, kuma an zo an ƙara kawo wani hari kuma cikin jiha guda ta Tilaberi, kenan babu liƙe asiri.
A Najeriya ko 'yan gudun hijira da ke zaune a wani sansani da ake kira Teachers Camp ne suka yi korafi kan rashin wadataccen abinci.
Abinci baya isan mu, me rai 5 da me rai 6, wanda yake da rai ɗaya kwano 2 ake biyan shi a wata.
Ake ba ku?
Ake ba shi biski kwano ɗaya, shinkafa kwano ɗaya.
Muna kuma tafi da shirin ilimi, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Tawagar jakadun kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyara a sansanonin 'yan gudun hijira a jiya Lahadi a birnin Maiduguri da ke zaman tungar 'yan ƙungiyar wato ta'adda, ƙungiyar Boko Haram. Jakadun sun yi wata ziyara ce na kwanaki 4 a yankin tafkin kogin Chadi da za ta kai su ga ƙasashen Kamaru, Chadi da kuma Nijar. A jiya Lahadi ne suka isa a birnin Maiduguri ƙarƙashin ƙwararren matakan tsaro, birnin da ya fuskanci harin ƙunar bakin wake na ƙarshe kwanaki 2 da suka wuce. Yau 'yan ƙunar bakin waken da sun tarwatsa kansu a ranar Juma'a a wajen gidan mai, kuma sun kashe kansu amma babu wani farin hula da ya samu rauni. Jami'an na diplomasiya sun gana da mata da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijiran da kimanin mutane 7,000 ke zaune, kuma suka saurari bayanansu na mutuwar mazansu da muzguna musu da kuma take haƙƙinsu da 'yan ta'addan ke yi. Muƙaddashiyar jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Sisson, mace ɗaya tilo a cikin wannan tawagar, ta ja hankali daga ƙausar murya a kan kare mata da tabbatar da cigabansu da ma yaran matan da ke yankin kogin tafkin Chadi a lokacin da suke ziyarar tasu.
And I'm coming away with just two words in my brain: protection and access. Protection because I'm hearing stories.
Kalama biyu nake tunani a kwakwalwata su ne kariya da ba da dama ga mata. Na ce kariya saboda na ji bayanai ba na wannan iyalai kaɗai ba, Boko Haram tana kuma musgunawa mata da ƙananan yara, don haka akwai buƙatar ba da kariya ga mata da yaran matan ba na cikin wannan sansani kaɗai ba, sannan kuma a ba su dama su fito su niƙa nema ko ƙiraruwa ko wata sana'a wadda za ta iya ba su kuɗin shiga.
Wani babban hafsan sojin Najeriya ya ce haɗarin bom da rundunar sojin ta kai a sansanin 'yan gudun hijira arewa maso gabashin ƙasar a cikin watan Janairu ya faru ne sakamakon kuskure da aka samu a tsarin gudanar da aikin soja. Major General Leo Irabo ya shaidawa tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ziyara a Najeriya cewa harin bom da aka kai a garin Ran a ranar 17 ga watan Janairu, wanda ya kashe fararen hula 236, wani babban kuskure ne da ya faru sakamakon bayanai marasa tushe da aka samu. A lokacin harin an kashe ƙananan yara da mata da waɗansu ma'aikatan agaji guda 9 na wannan hukumar, wato hukumar Red Cross ɗin Najeriya da ta ƙasa da ƙasa. Ya ci gaba da cewa ko da yake ba ƙoƙarin kare kuskure da ma'aikatar sojin ta yi yake yi ba, bayan kwanaki 2 'yan Boko Haram suna kai hari a garin da yake cikin jihar Borno, inda mayakan Boko Haram suke yawan kai har-hare.
Wa'annan labarai na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami guda hudu da safiyar yau Litinin. Guda uku ciki sun yi tafiya kilomita 1000 kafin su fada cikin teku mai tazarin kilomita 350 da Japan, a cewar jami'ai daga Koriya ta Kudu da kuma Japan. Sai dai ba a gano ko wannan makamai da aka gwada yau Litinin masu cin dogon zango ne da ake kira ICBM a takaice ba. A cikin watan Janairu ne shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce nan dadewa ba kasarsa za ta yi gwajin makamai karkashin shirin kasa da kasa na gwajin makaman. Kafin ya hau karagan mulki, shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yana mayar da martani ga Kim, ya ce lallai za a rina, yana nufin Amurka za ta hana Pyongyang kera makamai masu cin dogon zango da zai iya auna Amurka. A shekarar da ta gabata, Koriya ta Arewa ta kara yawan gwajin makaman nata na nukuliya da masu linzami, inda ta kaddamar da gwajin makamai sama da 25 da na nukuliya guda biyu.
Daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka James Comey ya buƙaci hukumar shari'a da ta kalubalanci zargi da shugaba Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ba da umarni a yi kutse a wayarsa a gidansa na Trump Towers da ke birnin New York a bara. Jami'an Amurka da suka zanta da Associated Press da jaridun Washington Post da New York Times sun ce Comey ya yi ƙarin bayani ne biyo bayan zargin da Trump ya yi a shafinsa na Twitter a ranar Asabar da ya kwatanta da tsohon shugaba Richard Nixon da ya yi murabus bisa wannan dalili a shekarar 1974. Sai dai Trump bai ba da wata shaida akan wannan zargi da ya yi ba. Abinda ake ta babu a kai shi ne dalilin da ya sa Comey bai kalubalanci wannan jawabi na wato da kansa ba. Comey shi ne daraktan ma'aikatar FBI zamanin mulkin Obama, kuma ma'aikatarsa ce ke kan gaba a binciken da ake gudanarwa a kan kasar London ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben da aka yi a bara. Ƙarƙashin dokokin Amurka, babu wani shugaba da zai iya bada umarni a yi kuzi a kan wayar wani. Matakin yin hakan zai buƙaci amincewar ma'aikatar shari'ar tarayya, kuma ya kasance akwai ƙwararren dalilai da zai sa a riƙa sauraron wayar wani ɗan ƙasa. Daraktan jami'an leƙen asiri na ƙasa a lokacin Obama James Clapper ya ce wannan zargi na Trump ƙarya ne kawai.
Ana sa ran yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump zai sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban ƙasa na dakatar da karɓar 'yan gudun hijira da kuma haramtawa ƙasashen musulmi guda shida shigowa cikin ƙasar Amurka. Wannan umarni bita ce akan wanda ya fito da shi a cikin watan Janairu, inda ya kira da cewar akwai buƙatar gaggauta sake duban tantancewar da kuma wato kariya ga tsaron ƙasar.
Labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar, inda wasu rahotanni daga yankin Tillabéri ke cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin jami'an tsaron ƙasar da sanyin safiyar yau, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyar. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Burma ya aiko mana.
Bayanai akan wannan labari da ya mamaye shafin sada zumunta na Facebook da hantsin wannan Litinin na cewa wasu 'yan bindiga sun yi asubancin kai hari wa wani sansanin jami'an tsaron jandarma da ke ƙauyen Wanzarbe ta jihar Tera a yankin Tillabéri mai makwabtaka da ƙasar Mali, inda suka yi nasarar hallaka dakaru Nijar biyar. Tuni majalisar dokokin ƙasa ta aike da tawaga domin tantance abin da ya faru. Kamar yadda Honorable Kasum Yakuba Maiga dan majalisar dokoki daga mazabar Goruwal jihar Tera yayi mun karin bayani.
Yau da sai karhe 6 mutane Wanzarbe suna ma sallaci, suna ga sallah da an ji karan bindiga. Kun san ko can Wanzarbe akwai base militaire, gendarmerie mini suke can, to sune su terrorist nan sun ka tada su da bindiga. An ce mun akwai mutum biyar zuwa sida da sun ka rasu.
Sojoji ne ko kuma
gendarmerie mini? Tun da can gendarmerie mini da kwai daga Mali ne sun ka hito. Kun san jiya an yi iri wannan attack can Burkina Gorongoron. To muna zaton halin yanzu suna kuma sun ka zo can wajen base. Duk wurin da akwai base militaire muna zaton su dai ne suke nema suna gi attack din nan. Amma mu dai yanzu ne zamu tahi don mu samu katin labari bisa kan abin da an kai tun karhe 6 zuwa karhe 8 da rabi ana gajikaran bindiga.
Ya abin ya shahi hararen hula haka mutanen gari?
Ba mu ji wannan labari ba don duk wannan abubuwan ne za mu tahi don mu ji mu gani da kanmu.
Hukumomin yankin Tilaberi sun tabbatar da faruwar wannan al'amari da suka ce ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron Nijar 5 yayin da wasu 4 suka jikkata. Wannan hali na wakana ne kwanaki 2 kacal bayan da gwamnatin Nijar ta sanar da matakin kafa dokar taɓaci a wasu garuruwan da ke makwabtaka da ƙasar Mali. Saboda haka wasu 'yan ƙasar ke ganin akwai buƙatar gwamnatin ta Nijar ta canza salon yaƙi. Ibrahim Musa wani ɗan jarida ne mai zaman kansa.
Gwamnati in ta kamata ta bullo mu wannan lamari shi ne na ya zamana leƙen asiri ya yi ƙarfi cikin ƙasarmu. Ba shi yiwuwa a ce an yi kawo hari. Ba a yi mako guda ba, an kawo dokar ta ɓace, kuma an zo an ƙara kawo wani hari kuma cikin jiha guda ta Tilibiri. Kenan babu leƙen asiri. Mutanen nan daga Mali ake cewa suke hitawa. Mun san iyakarmu da Mali, lalle ba a iya cewa a zo a zagaye ta da sojawa mai diyya da aka yi sai sun biyo ta wani gari. Ba shiwa a ce su hito daga Mali ko da daga Minaka ne suka taho har su kawo wani zarbe. Ta yaya za a cewa duk sun yi wannan dazuzzukan har sun zo sun kawo hari ba wanda ya gansu kuma ba wanda ya san bayani.
Ko a ƙarshen watan jiya ma wani harin ta'addanci ya halaka jami'an tsaro kimanin 15. A ƙauyen Tilwa da ke jihar Walam, duk wada matakin jibge gwamnan dakarun ƙasar Faransa a kan iyakar Nijar da Mali da ministan tsaronta Jean-Yves Le Drian ya sanar a washegarin wannan hari da ƙungiyar ISIS Region Sahel ta ɗauki alhakin kaiwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sai da muka leƙa makwabciyar ƙasar ta Nijar wato Najeriya, ƴan gudun hijira da ke neman mafaka a sansanoni daban-daban da ke birnin Maiduguri na ci gaba da ƙorafi kan rashin wadataccen abinci. A 'yan kwanakin nan da rahotanni da dama sun yi nuni da haɗarin da ƴan gudun hijira ke ciki wato na faɗawa matsalar matsananciyar yunwa saboda ƙarancin abinci. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dodebiu ya aiko mana.
Wannan wani yunkuri ne na kokarin baiwa hamata iska tsakanin wasu 'yan gudun hijira yanzu haka ke tsugunne a sansanin da ake kira Teachers Village da kuma jami'an samar da agajin gaggawa na jihar Borno da ake kira Sema Takaice kan kokawan da wasu mata 'yan gudun hijira ke yi na cewa ba a ba su abinci isasshe a wannan sansanin da suke tsugunne, yayin da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa injiniya Ahmed Satomi ya ce wannan ba gaskiya ba ne har ma aka dinga dunkulo a shara tsakanin juna. Wannan lamari dai ya auku ne a lokacin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da gashin jagorancin Ambassador Martin Recrop da kuma wasu jakadu 13 suka ziyarci wannan sansani da ke cikin garin Maiduguri. Ganin aukuwar wannan lamarin ne dai na nemi jin zahirin halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki, musamman ma mata. Gare abinda wasu suka shaida mu.
Sunana Zaria Muhammad daga Gamborin Gala. Gaskiya shekara uku muke nema yanzu.
Ya kuke rayuwa cikin wannan kamfa?
Gaskiya rayuwarmu tana cikin tausayi. Abinci baya isan mu. Merai 5 da merai 6 wanda yake da rai ɗaya kwano 2 ake biyan shi a wata.
Ake ba ku?
Ake ba shi biski kwano ɗaya, shinkafa kwano ɗaya. Kuma samarinmu a karshen sana'a suna sata suna fita. ƴan matanmu suna ciki suna. Don haka muna so gwamnati dan Allah yanda take taimaka mana ta ci gaba da taimaka mana. Rabo na tsakani da Allah ba ta mana shi ko kaɗan ba ma jin daɗin sema. Mu muna so mu a taimake mu a cire mu daga hannunsu dan Allah. Ni bayan da aure shekara 4. Mai gidana kuma boko haram sun tafi da shi a hanyar ke da suna banki.
Baki ji labarin shi ba
har yanzu ban ji labarin shi.
Ni sunana Sera Umaru ne daga Kukawa nake. Muna cikin baga Melfo. To damuwarmu akan yaranmu, yara a gida lokacin da muna hijira ba mu hijira ba. ƴaƴanmu suna makaranta amma yanzu da muka zo nan ƴaƴanmu ba su samu makaranta ba. A taimaka mana don makarantar yara.
Injiniya Ahmed Satomi dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma ka dora hukumar salakin samar da abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira.
Dole a matsayinmu na dan Adam ba za a sauce, ba za a rasa kuskure ɗaya ko biyu ba. Amma abincin nan da ake bayarwa a lissafance ake bayarwa, kuma yau in ka duba wata guda 6 din nan haka ake bada abincin ko ajiya da aka samu jinkiri wancan watan an kawo abincin nan na wannan watan. Amma shi mutum ba za ka hana shi irin korafi da yake ba. Amma kuma a sani shi dan gudun hijira fa kullun abin da zai gaya maka sai ya gaya maka bayi da shi, domin sai ya ce maka bayi da shi kafin ya samu.
To raka ne kamar suna kukan cewa abincin ma da aka ba su na wancan satin abin da ya kamata a ba su a watan Janairu ne aka ba su cikin watan Fabrairu. Ya kamata a ce kuma sun samu na watan Fabrairu ba samu ba har yanzu.
A tabbas wannan ba haka bane, kuskure an samu jinkiri ne kaman na kwana guda hudu lokacin da ya kamata a bada abincin. Amma in ka je yau store din su saboda wancan jinkirin a cika ta ko ajiya an kawo abincin.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injina Ahmed Satomi kenan ke bayani game da kokin da waɗannan ƴan gurin jira suka yi na cewa ba sa samu isassun abinci. Dakan har yayi kokarin baiwa hamata iska tsakaninsa da wasu ƴan gurin hijiran. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sai mu ce Allah ya kyauta. A can kudu maso yammacin Najeriya, wato jihar Lagos, ɗaliban jami'ar da ta Lagos ne suka yi wani gangami bayan hukumomin jami'a suka sallami wasu ɗalibai 11 tare da rushe kungiyar ɗaliban makarantar. Daga birnin na Iko ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
Ɗaruruwar ɗaliban jami'ar Lagos ne da suka yi gangami domin nuna adawa da matakin da hukumomin jami'ar suka ɗauka a shekarar da ta gabata na dakatar da wasu ɗalibai kimanin 11 daga makarantar. Kawo yanzu dai jami'ar ta dakatar da ayyukan kungiyar ɗaliban na jami'ar, abinda kuma ɗaliban ke neman a dawo da ɗaliban da aka dakatar da kuma dawo da harkokin kungiyar a jami'ar. A lokacin wannan zanga-zanga dai 'yan sandan Najeriya sun ja daga da ɗaliban a kofar shiga jami'ar, inda suka hana ɗalibai da sauran masu harkokin yau da kullun shiga jami'ar. Ga dai abinda ɗaliban suke shaida mini a lokacin da na yi ƙoƙarin shiga jami'ar amma bai yiwu ba.
Na shirya na zo makaranta, na iso bakin gate na ga kofa kulle, sai na ga ɗalibai suna zanga-zanga.
To ga ɗalibai da yawa sun yi curko-curko, akan me suke zanga-zanga?
Suna zanga-zanga ne akan student da aka kora a makarantar ba bisa ka'ida ba. To an ce an kafa committee wanda za ta zo na ta duba. To ai labarin da nake ji daga cikin makaranta daman akan cewa an riga an gama komai.
Shi ma bangaren sa, wani tsohon ɗalibin jami'ar ta Lagos, Barista Idowu, ya bayyana rashin jin daɗin sa dangane da matakin da hukumomin jami'ar Lagos suka ɗauka na dakatar da wayannan ɗalibai. Na tambaye shi ko yana ganin hukumomin jami'ar sun san da wannan mataki da aka ɗauka, sai ya ce
"Government is in the know of what is going on. That was why they informed or pre-informed or told members of the Nigerian police before and to come and barricade us. We are not disruptive in any way."
Yace kware kuwa sun san da matakin domin su ne suka turo jami'an 'yan sanda suka hana ɗalibai shiga jami'ar domin sun san ana adawa da shi. Ko da yake dai 'yan sandan ba su dauki wani mataki na nuna karfi ba ga ɗaliban, amma dai sun hana ɗalibai shiga jami'ar kamar da na gani. Duk kokarin jin ta bakin hukumomin jami'ar dai ya ci tura, inda 'yan sanda da kuma masu gadin jami'ar ba su bari mun shiga harabar jami'ar ba. Sai dai a wata sanarwa da jami'ar ta Lagos ta fitar a can baya ta hannun mataimakin rajistra mai kula da harkokin yada labarai Mr. Toyin Adebole, ya ce an dakatar da ɗaliban ne dangane da matakin da suka ɗauka na shiga wani zanga-zanga wanda kuma ya saba dokokin gudanarwar jami'ar ta Lagos. To ko wani mataki da aka ɗauka yanzu ya shafi ɗaliban? Ga dai abin da ɗaya daga cikin ɗaliban mai suna Umar yake cewa:
"Fatana ni kan fatan mu duka su samu dai asasanta saboda mu koma bakin karatun mu."
A watan Agustan bare ne dai hukumomin jami'ar ta Lagos suka dakatar da wayannan ɗalibai. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
Ga Alhaji sarkin Masa, ga yayi gargadi ga matasa.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu agogo a nan na cewa karfe 10:18, ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can hakika ba da tangarɗa ba. An lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin fa ko hangawa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji tattaunawa ta musamman da na yi da shugaban hukumar tallafa ma ilimi mai zurfi a matakin gaba da sakandare a Najeriya, Dr. Abdullahi Baffa Bichi, wanda yake jan ragamar hukumar ta TED Fund. Ya zagaya da mu ciki da wajen hukumar, inda muka fara tattaunawar mu da sanin haƙƙoƙi da suka rataya akan hukumar tashi, don ganin an farfado da martabar ilimi a baki ɗaya Najeriya.
Duhur rashin sani ya zarce faduwa a wane duhun dare gun su kwantawa e adam batu kul hab kunawa a ciki da gaskiya waya hujewa
to alhamdulillah ita wannan hukuma ta tallafawa ilimi mai zurfi doka ta samar da ita ne domin ta dinga agazawa wajen ci gaban ilimi mai zurfi na jami'o'i da makarantun horar da malamai da kuma makarantun fasaha da kimiyya babban aikin wannan hukuma shine idan ta karbi kudaden harajin ilimi wanda doka ta tanadar duk wani kamfani da yake aiki a Najeriya zai bada kaso 2 cikin 100 na ribar da ya samu matsayin harajin tallafawa ilimi shi wannan harajin tallafawa ilimi shine muke tattara shi mu amfani da shi wajen kasafta shi a bawa dukkanin jami'o'i na gwamnati da dukkanin makarantun horar da malamai na gwamnati wato colleges of education da dukkanin makarantun fasaha na gwamnati wato polytechnics abubuwan da ake yi da wannan kudi shine samar da gine-gine da kuma wuraren karatu ajujuwa ofishoshin malamai dakunan gwaje-gwaje da sauransu da kuma tallafawa waɗannan makarantu da kuɗaɗe domin su sayi na'urori da za a yi amfani da su a dakunan karatu da tallafawa waɗannan makarantu domin su samar da dakunan karatu wato libraries da kuma littattafai na karatun da makamantansu sai kuma tallafi domin a yi bincike mai zurfi da ake cewa research sai kuma babban tallafi da ake bayarwa domin a dauki ɗawainiyar malaman waɗannan makarantu su je su ƙaro karatu su je su ƙaro ilimi wato su je su yi degree mai zurfi da degree na biyu da digirin digirgir waɗannan kaɗan daga cikin irin nauye-nauye da doka ta ɗora wa wannan hukuma wanda muna bin su daki-daki muna ƙoƙarin aiwatar da su
ka yi magana a game da gine-gine da kuma samar da abubuwan na'ura da makarantun nan kan yi amfani da su a kukan ba da wannan tallafi ga makarantu waɗanda suke ƙasa da jami'o'i ko makarantun da suke gaba da sakandare
wato a tsarin ilimi na wannan kasa ta mu akwai hukumar take tallafawa ilimin primary da ake cewa universal basic education UBEC wannan alakin tallafawa makarantu da suke na farko yana wuyanta amma makarantu da suke na gaba da secondary kuma waɗanda dokar mu ta ayyana su da cewa sun kasance jami'o'i na gwamnati ko mallakar jiha ko mallakar gwamnatin tarayya ko makarantun fasaha wato polytechnics na gwamnati ko mallakar jiha ko mallakar tarayya da kuma makarantun horar da malamai ko mallakar jiha ko kuma mallakar gwamnatin tarayya waɗannan su ne makarantun da muke bawa waɗannan tallafi suke yin waɗannan ayyuka mu kuma muna zuwa mu duba waɗannan ayyuka mu tabbatar an yi su domin mu sake ba su mu ƙara musu tallafin da muke ba su
a wannan ayyuka da wannan hukuma ta kan gabatar a waɗanne matakai ake bi don jami'a ta samu cin gajiyar wannan ayyuka da kukan yi
Alhamdulillah na farko dai muna da ka'idoji da ake bi daki-daki da sai an mun tabbatar waɗannan ka'idoji an cika su domin tabbatar da an yi wannan abin cikin tsari muna da tallafi kala 10 da muke bawa kowace makaranta akwai tallafi da ana bada shi ne domin a yi gini ko a gyara gini akwai tallafi da ake bada shi saboda a sayi kayayyakin da za a saka a cikin gine-gine ko na'urori akwai tallafin da ana bada shi ne saboda a gyara ɗakin karatu library ko kuma a yi ɗakin karatu library ko a tanadar da abubuwan da ɗakin karatu yake buƙata akwai tallafi kuma da ake bada shi domin a agazawa malamai ma'aikata da suke a waɗannan makarantu domin su je su halarci bita a wasu ƙasashe ko a wasu jihohi ko a wasu makarantu akwai tallafi da ake bayarwa saboda malamai su je su ƙaro ilimi mai zurfi
aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa komai tsawon dare lashewa ayewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha
masu sauraro baki da iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Bichi, shugaban hukumar Tetfon ta Najeriya, da duk sauran abokan aikinmu sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
To a yau sakonmu na farko na hadin gwiwa ne wanda ya fito daga Malam Rulwana Sa'id Gairi da Aisha Alhaji Lawali DA Gairi a jihar Zamfaran Najeriya da Ibrahim M Abubakar Maiduguri a jihar Borno wanda ke cewa assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka dan Allah ku isar mana da sakonmu ga mukaddashin shugaban kasar Najeriya wato Professor Yemi Osinbajo da cewa hakika mu talakawa mun gamsu kuma mun yarda kuma mun amince da salon mulkin sa da ƙarshe muke fatan Allah ya sa ya dore yin hakan kafin ubangidan nasa ya dawo amin sai kuma sakon Aminu dan Kaduna Amana wanda ke cewa ci gaba da yiwa shugaban Muhammadu Buhari addu'o'i da ƴan Najeriya ke yi alamu ne da ke bayyana adalcin shugaban ga ƴan ƙasa assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka muna roƙon Allah ya bawa shugaban Muhammadu Buhari lafiya ya dawo Najeriya cikin ƴan kwanaki kadan sako daga Maidugu GTY Kanamma sai kuma sakon Alhaji Mele Sufari jihar Yobe wanda yake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka muna maraba da ziyarar da tawagar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka kawo a Najeriya har suka isa arewa musu gabashin kasar muna fatan za su yi amfani da wannan dama domin su kawo tallafin su ga waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da mahallan su ganin suna buƙatar hakan muna fatan Allah ya tabbatar mana da alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali amin sai kuma sako na biyu wanda ke cewa muna jinjinawa rundunar tsaron jihar Plateau dangane da irin namijin kokarin da suka yi na gano masu sarrafa jarirai da kananan yara a jihar Plateau hakika wannan abun ayaba ne da fatan Allah ya ƙara tona asirin masu irin wannan mugun aiki a ko'ina suke a ƙasar nan amin sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Sani mai langilangi ya wuri da Salihu Isa Sana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gurma sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Baba Gana Zangon Daura jihar Katsina Najeriya wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku fada wa iyayen yara cewa ya kamata su ƙara kulawa da ƴaƴansu ganin yadda ake samun yawaita sace-sacen kananan yara a wannan lokaci da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin daga ƙarshe sai sakon Usman Shitu Mahu ta dalibi a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto wanda ke cewa hakika kalaman da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yi na cewa watakila akwai gidan ƴan yankan kai a Kano sakamakon matsalar yawaita satar yara wani abun a duba ne domin kuwa ruwa baya tsami banza da fatan gwamnati za ta gaggauta daukar matakin da ya dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar sace-sacen yara da ke neman zama ruwan dare ga duniya a jihar Kano
yanzu kuma sai labari a takeici
Ana sa ran yau litinin shugaban Amurka Donald Trump zai sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban kasa na dakatar da karɓar ƴan gudun hijira da kuma haramtawa wasu kasashen musulmi guda shida shigowa kasar Amurka. Wannan umarni bita ce akan wanda ya fara fitowa da shi a cikin watan Janairu inda ya kira da cewar yana buƙatar a gaggauta sake duban tantancewar da kuma kariya ga ainihin tsaron kasar. Wannan umarni ya haramta wa mutane daga ƙasashe da suka hada da Iraki da Iran da Syria da Libya da Yemen da Somalia da kuma Sudan shiga Amurka. Jami'ai sun ce a cikin sabon umarnin da shugaban zai sanya wa hannu a yau za a fidda Iraki a cikin jerin ƙasashen amma sauran za su ci gaba da zama a cikin wato haramci na wucin gadin. Daraktan da ke karɓar ƴan gudun hijira na wucin gadi wato ya ce za a bayyana shi ainihin wato sabon umurnin da shugaban kasar zai sanya mu hannu amma kuma ba za a ware ainihin kasar mutane da za su fito daga kasar Syria cewa ba za a karbe su kwata-kwata ba kaman da farko tawagar jakadun kwamitin majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a sansanonin ƴan gudun hijira a jiya Lahadi a birnin Maiduguri da ke zama wato tungar ƴan kungiyar Boko Haram
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma canza yamma da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Ina za ku ji cewa yau Ghana take bukukuwan cika shekaru 60 da samun ƴancin kai. Yanzu a madadin Babu Yakubu da yata ne gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada mana shi wannan shiri sai injiniyan mu Greg Burns. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafe nan ba da jimawa ba ai sauraro lafiya.